بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابكوي غواتن سفر هجر منزو صلى الله عليه وسلم دبو ليا da 442 wanda yayi daidai da 5 ga watan Oktoba shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin Al-Fatawul Muhimma fi Tafsirul Umma amma yau ɗan uwa sun ce suna da wasu tambayoyi da yawa wanda ba amsa musu ba wanda suke so a warware musu wasu shubha saboda muhimmancin sa saboda haka zan saurari ɗan uwa su yi tambaya dangane da abin da ya shige musu duhu dan a warware musu da izinin Allah subhanahu wata'ala. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Akwai wasu masail ko wasu matsaloli da suke yawo a cikin al'umma.
Na'am.
Cewan matsalan Boko Haram su Sheikh Nasiruddin Albani su Nasiru su Sheikh Malam Abu Muhammad Awal ne suka kawo Boko Haram ko kuma su Sheikh Jafar su ne suka kawo Boko Haram to shi ne muke son mu je ƙarin bayani din shin su ne da'awan su ne ta jawo Boko Haram ko ko da'awan zagzaki ne ta jawo Boko Haram?
Na'am, wayannan su ne tambayoyin da ake da shi din?
Eh, shi ne tambayar
shi. Ko akwai wani ƙarin bayani da za a yi kan al'amarin?
Dama da kamar yadda ɗan uwa Albani ya ce shi domin mata abin ya shiga cikin gari haka ana ta yin magana cewa wai magana Boko Haram shi Albani wani Albani zari ne da mana Jafu su kawo da koko zakzaki shi ne kawo wannan da'awa ta Boko Haram shi ne muke suma da Allah ya mana gamsasshen bayani wanda insha Allah wannan shi wadin za ta kware ni da gari mu.
To masha Allah, to insha Allah zan iya kokari na akan wannan al'amari. To hakika duk wanda kaji ya bude baki zance na gaskiya kaji ya bude baki ya ce maka Malam Albani Allah ya ji kansa da Malam Jafar Mahmud Allah ya ji kansa wai su suka kawo Boko Haram, to zance na gaskiya bai yi adalci ba kuma bai sanya al'amura cikin bizanin su ba. Ya kamata komai kafin ka faɗe shi ka yi bincike ka sanya komai cikin mizaninsa. Baya halatta mutum ya faɗi abin da bai sani ba. Allah ta'ala yana cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulai kana anhu mas'ula. Allah ya ce kada ka bibiyi abin da baka sani ba, domin da jinka da ji da gani da tunani na zuciya duk gobe kiyama Allah zai tambaya akan su. A wata aya Allah yana cewa idza qultum fa'dilu ko wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, in har za ku yi magana ku yi adalci ko da ya shafi ɗan uwanku na kusa ne. A wata aya Allah na cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kada gaba da mutane da kiyayya ya fusge ku, ku yi adalci ga mutane, ku yi adalci wannan shi yafi dacewa da tsoron Allah. Hakika faɗin wannan magana cewa da Sheikh Jafar da Sheikh Albani Allah ya ji kansu cewa su ne asalin Boko Haram, to gaskiya mai faɗin wannan magana zai yi wato ya faɗi wannan magana ne wato saboda dalilai kamar haka. Na farko, in ma ya zama yaro ne karami, yaro ne karami wanda bai san tarihin Boko Haram ba, an gane ku? Ile yaro ne karami bai san tarihin Boko Haram ba sai ya jingina Boko Haram ga mutanen da bai dace ya jingina musu ba, domin sanin tarihi yana da ainihin muhimmanci wajen yin adalci akan al'amura. Idan har mutum yana so ya yi adalci akan matsaloli na addini ko matsaloli na rayuwa, dole ne sai ya bibiyi tarihi, in ba haka ba sai ya yi kurakurai masu yawan gaske. Sannan na biyu, zai iya yiwuwa wato mutumin da ya jingina ma wa'annan bayin Allah kirkiro Boko Haram kila mai san rai ne yana da wata manufa da yake son ya cimma wanda ba zai yiwu ba har sai ya bata waɗannan malamai guda biyu kila shi a ganin sa in har ya bata waɗannan malamai guda biyu sai ya samu daman cimma ainihin burin sa a gare su an gane wannan ko to idan yana magana don na taba jin wani bawan Allah yana magana cewa ai waɗannan bayin Allah su ne suka kikiro boko haram sai kawo hujja cewa ai suna yin inkarin alladi ga shugabanni wanda kamar yadda kowa ya sani inkarin alladi ga shugabanni ba manhaji bane na ahlus sunna wal jamaa to wai kasancewa waɗannan malamai suna yin inkarin alladi ga shugabanni wannan shine dalilin da ya sanya ya jingina su zuwa game cewa su suka kikiro boko haram amma wannan bawan Allah da ce ya san tarihin Najeriya da ya san akwai malamai da dama wanda sun ma girmi Sheikh Jafar sun girmi Sheikh Albani da suka fara yin inkarul alani ga shugabanni to amma kasancewa wayannan bayan Allah kila kananan yara ne shekarun su bai kai ba shi ya sanya sai suka faɗa abin da ba su sani ba an gane ko to idan har akwai malaman da suka fara yin inkarul alani ga shugabanni banda wayannan malamai me yasa aka dumfaru waɗannan malamai guda biyu kadai to lallai akwai wata mummunan manufa karkashin wannan al'amari to tambaya nan wajen tunda muna cewa waɗannan malamai guda biyu da Malam Jafar da Malam Albani Allah ya ji kansu ba su da alaka la an qaribin wala an wala min ba'id an gane min qaribin wala min ba'id ba su da alaka da kirkiro boko haram to menene tarihin boko haram dan ya kamata mu san tarihin boko haram to zance ne gaskiya ga duk mutumin da yake da dan shekaru daidai gurgudu an gane ya san cewa wanda ya fara inkarin shiga aikin gwamnati da shiga siyasa na demokradiya da yin karatun boko tare da kafirta duk wanda ya shiga ainihin siyasa ko duk wanda ya shiga aikin gwamnati ko duk wanda ya shiga karatun boko an gane wanda ya fara kafirta masu yin waɗannan abubuwa shine Sheikh Ibrahim Azazzaki an gane wannan ko wato yanda tarihi ya nuna mana zance na gaskiya da wayan mu mun san cewa Sheikh Ibrahim Azazzaki yana kira cewa aikin siyasa dagutu ne sannan aikin gwamnati dagutu ne sannan karatun boko dagutu ne mabiyan Ibrahim Azazzaki gabaki ɗaya ba sa karatun boko ba sa yin siyasa ba sa kutsawa cikin siyasa sannan kuma suna kafirta ainihin shugabanni kai tsaye sannan kuma suna kira zuwa ga yin tawaye zuwa gare su a dauki makami a kifar da su a kafa daula ta musulunci a irin cewar su a Sheikh Ibrahim Azazzaki ya fara wannan da'awa 1979 zuwa 80s a lokacin ya fara wannan da'awa lokacin da Ayatollah Khomeini yayi revolution a Iran a lokacin kuma shi Sheikh Ibrahim Azazzaki lokacin wato yana cikin kungiyar MSS na ABU a lokacin sai aka yi wani taro a duniya inda ya gamu da wasu malamai daga cikin mutanen Iran inda suka tallata mai ya daga awa na Ayatollah Khomeini a lokacin kuma Azazzaki ya amsa to wannan in kana so ka san tarihi na Boko Haram na adalci to zance na gaskiya wannan shine tarihin Boko Haram na adalci yanda kowa ya sani Azazzaki dalibai da yawa wato mabiyansa da yawa dan ba zan ce dalibai ba tunda baya karantarwa a wannan lokaci mabiyansa da yawa sun yi watsi da za ga aikin gwamnati za ga wani yana da babban mukami a aikin gwamnati zai yi watsi da shi ya ce kafirci ne ce dagutu ne sannan da yawa daga cikin mabiya Ibrahim Azazzaki sun yi watsi da karatun boko wasu ma sun yaka certificate din su kai har gobe Ibrahim Azazzaki yayi karatu a ABU kuma yana daga cikin dalibai masu ainihin wanda suka zo a first class dalibai masu basira amma ko ka san cewa har yanzu bai karbi certificate din shi ba abinda yasa bai karbi certificate ba saboda ya ce boko kafirci ne kuma boko haramun ne boko dagutu ne ba shi to kamar yanda nace wannan da'awa ya faru ne 1970 zuwa 80s to bana tunanin cewa waɗannan samari masu inkarul alani ila wasu ma daga cikin su ila ba a haife su ba a lokacin in ma an haife wasu to gaskiya ba su da mawa yanda za su iya gano wa'annan al'amura to Ibrahim Azzazzaki ya yaudari samari da kishin addini da gwagwarmayan kafa shari'ar musulunci da kifar da gwamnati na dagutu kamar yanda yake cewa samari da yawa sun bashi goyen baya suna ganin cewa yana kira ne shi mujaddadi ne shi ainihin khalifa ne na ainihin Usman dan Fodio saboda kasancewar yana kira a kafircewa dagutu inda da yawa daga cikin samari masu kishin addini suka bi shi to wannan bawan Allah da ya samu amsuwa a wajen mabiyansa yaga cewa ya kama kasa sai ya bayyana da aqidun Shi'a ya fito a mutum ya nuna cewa shi dan Shi'a ne ya fara bayyana da wannan aqidu na Shi'a a 1994 zuwa 1995 wanda a lokacin wasu daga cikin mabiyansa da suka ga cewa a 1994 ya fara bayyana da aqidun Shi'a sai suka rabu da shi da suka hararo manufarsa cewa ashe asalin manufarsa ba wai kafa daular musulunci bane asalin manufarsa ya rabe da shari'ar musulunci ne yana so ya zama tsani a gare shi wajen kafa aqidar Shi'a da suka fahimci wannan nan take sai wasu daga cikin su suka yi masa tawaye amma wasu daga cikin su sun rabu da Zazzaki ba tare da sun tsaya jayayya da shi ba bayan sun tsaya sun tattauna da shi sun masa nasiha a boye sun ga cewa Zazzaki baya son gyarawa ya ci gaba da yada aqidun Shi'a shikenan sai suka rabu da shi Salim Alim ba tare da wani rikici ba daga cikin wanda suka rabu da Zazzaki Salim Alim ba rikici akwai ainihin Dr. Bashir Aliyu Kano wanda a lokacin kamar yanda ainihin yake tabbata lokacin shi mataimaki ne na ainihin Ibrahim Azzazzaki kai tsaye babba ne sosai a cikin wannan da'awa na ainihin Muslim Brothers yan uwa musulmi a lokacin nan Dr. Bashir da ya hararo ainihin aqidar Shi'a sai Dr. Bashir ya rabu da Zazzaki sai ya tafi Saudiya ya je ya karo karatu inda ya je ya karanci hadisi a jami'an Madina ya dawo Najeriya ya ci gaba da gudanar da harka na da'awa to inda wato kaga wannan shine sannan kuma daga cikin waɗanda suka biyo bayan su suka yi tawaye ga Ibrahim Azzazzaki wajen aqidansa na ainihin kafirta masu shiga boko da kafirta shugabanni da kira zuwa ga tawaye akwai Aminu Gusau wanda wannan bawan Allah ya yi chairman a can Gusau din Aminu Gusau wanda shahararre ne a cikin da'awar Zazzaki sannan akwai Hassan Bauchi da Hussein Bauchi wanda Zazzaki ya masa lakabi da shahidi rayayye saboda an yanke masa hannu daya wato tankin yaki ya yanke masa hannu daya saboda kishi na ainihin da'awar Zazzaki to sannan akwai Malam Abubakar Mujahid sannan akwai Malam Aliyu Tukurtukur akwai Malam Aminu Daurawa sannan akwai Malam Muhammadu Yusuf an gane wayannan su ne kadan amma fa suna da yawa waɗannan mutane waɗanda na ambata banda Dr. Bashir shi Dr. Bashir ya tafi karatu can jami'a ya je ya karanci hadisi to waɗannan mutanen da na ambata tun daga Aminu Gusau Hassan Bauchi Hussein Bauchi Abubakar Mujahid Aliyu Tukurtukur Aminu Daurawa Muhammadu Yusuf da kuma wani Malam Edota a can Bidda waɗannan mutane sun rabu da Zazzaki sai suka zo suka kafa ainihin kungiyar Jama'atu Tajdidul Islami sun kafa wannan Jama'atu Tajdidul Islam mai suna JTI an gane wannan ko da suka kafa shi suka fito suka nuna wa mutane cewa da suna tare da Ibrahim Azzazzaki kuma suna kishin a kafa daular musulunci a Najeriya to amma kuma daga baya Ibrahim Azzazzaki ya canza ainihin salon da awansa ya yaudare su shi ya nuna musu da can kira ne zuwa ga da'awa na Hassan al-Banna to amma kuma daga baya sai ya zo ya yaudare su ashe yana so ne ya kai al'umma zuwa ga aqidar Shi'a to anan wajen suka fito suka yi wa'azuzzuka suka tona akidan Shi'a, suka tona akidan Zazzaki, suka yi tir da wannan da'awa. Suka nuna wa mutane cewa da suna cikin wannan da'awa amma yanzu sun yi bara'a da shi. An gano wannan ko? Sun tona miyagun manufofin Ibrahim Zazzaki na irin kafa Shi'anci da sauransu. A lokacin da suka kafa JTI, shugaban kungiyar JTI a lokacin shine Malam Abubakar Mujahid, sannan mataimakinsa shine Malam Aliyu Tukultukul Zaria, sannan sakataren wannan da'awa ta JTI shine Malam Aminu Aliyu Gusau. To bayan kafa JTI, wasu sun ƙara ballewa. An gane bayan aka kafa JTI, wasu sun ƙara ballewa, suka yi tawaye ga ita JTI din, saboda su a cewansu JTI ita ma ta saba alƙawari. An gane sun rabu da Zazzaki ne saboda aƙidar Shi'a kawai, amma duk abin da Zazzaki ke aikatawa banda Shi'anci sun yarda da shi. To yaya za a yi JTI ta kawo wani sabon abu wanda baya cikin da'awan? Daga cikin abin da waɗanda suka balle suka yi inkari ga JTI, akwai ɗauko aƙidun Ash'ariyya da watsi da aƙidun Salaf. Ina fatan gane. Shi ma wannan ya janyo rikici mai tsawo, rikici mai tsanani a cikin da'awan ainihin JTI. Shin za a kafa JTI ne akan manhaji na Salaf, ko za a kafa JTI akan manhaji na Ash'ariyya? Ina fata ƴan uwa suna bi na.
No.
An gane wannan ko? Shin za a kafa da'awan ne akan manhaji na Salaf, ko akan manhaji na Ash'ariyya? To anan wajen aka yi ta rikici. To wasu daga ciki suka ce su lallai ba su yarda a tafiyar da da'awan ba sai akan manhaji na ainihin Ash'ariyya. Wa'annan su ne manya-manyan ƴan da'awan, Malam Abubakar Mujahid shugaban da'awan, da yanzu su Malam Aliyu Tukultukul. An gane, amma akwai wasu kuma wanda su suna da fahimtar manhaji na Salaf. Daga cikinsu akwai Malam Aminu Ibrahim Daurawa. A lokacin ya tasirantu, bayan ya bar Zazzaki, ya tasirantu da su Malam Abdul Wahab Kano, da su Malam Jafar, da wasu daga cikin malaman sunna na Kano. An gane wannan ko? To tasirantuwa da da'awan, sai Malam Aminu Daurawa ya zamanto yana kyaman aqidan Ash'ariyya, yana kuma san aqidan Salaf a wannan lokaci. Sai aka samu rikicin Ash'ariyya Salafiyya, inda anan ne tunda manya-manyan shugabannin ƴan Ash'ariyya ne. Sannan kuma a Kano akwai Malam Bakari da ire-irensu, wanda su kuma sufaye ne, su ma sun tsaya tsayuwar daka akan Ash'ariyyanci, inda anan wajen dole ne suka ainihin kaman Malam Aminu Daurawa ya ga cewa fitina ya fitina, sai ya rabu da Jama'atu Tajdid Islam, ya koma yana ta yin da'awa independent shi kadai, misali. Gane ku? Wanda da an tafiyar da da'awan akan Salafiyya kamar yadda Malam Aminu Daurawa ya yi, to ba za a ringa inkarul alali ga shugabanni ba, ko? Sannan ba za a ringa kira zuwa ga kifar da shugabanni ba, za a tsaya ne karantar da madaran tauhidi, da gina ɗalibai akan tauhidi da ainihin aiki da ilimi, har Allah Ta'ala ya tabbatar da musuluncin da ake so ya tabbata. To amma sai ya zamanto suna ta rikici. To daga baya dai, wato sai ya zamanto masu Ash'ariyya sai suka yi rinjaye. To wannan shine abin da ya faru a cikin Jama'at Tajdid Islam. An gane wannan ko? Sannan daga cikin abin da masu tawaye ga JTI suka yi musu inkari, akwai cewa ƴan JTI sun kutsa dumu-dumu cikin harkar siyasa da aikin gwamnati. An gane ko? Da kuma karatun boko. Sun kutsa dumu-dumu cikin harkar siyasa da aikin gwamnati, da kuma ainihin domin wasu daga cikin ƴan JTI sun zamanto chairman, kamar Aminu Dawuda, kamar wannan Aminu Gusau, wanda shine sakataren JTI, ya zo ya nemi takarar siyasa a can Zamfara. An gane wannan ko? To wannan sai ya sanya wasu daga cikin wato mabiya JTI su ma sai suka ce su gaskiya ba za su iya bin wannan JTI din ba. Masu ganin bai dace ga ƴan uwa ƴan JTI su tsunduma cikin harkar siyasa ba, daga cikinsu da kuma abin da ya shafi karatun boko da aikin gwamnati, akwai irin su Ustaz Muhammadu Yusuf, wanda shine mataimakin Amir na Zazzaki a da a can Maiduguri kafin su balle. An gane wannan ko? Da Ustaz Abdul Malik Jaji, wanda a lokacin sai Muhammad Yusuf wato Muhammad Yusuf ya tafi da shi Abdul Malik Jaji suka balle ma GTI sai Muhammad Yusuf ya koma yana da'awa inda ya kafa dalibai masu ganin cewa da'awan zazzaki ba ta da illa sai dai shiga sai dai shi a kawai so daga abin da yasa suka balle wa zazzaki saboda zazzaki ya kutsa cikin menene ya kutsa cikin shi'anci yana zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana zagin matan manzon Allah yana kafirta su sannan da wasu irin miyagun aqidu dake tare da shi'a saboda haka wannan shine sannan na biyu za su ci gaba da kiran mutane zuwa ga tawaye ga gwamnatin dagutu ko jahiliya sannan na biyu tawaye ga karatun boko da aikin gwamnati kafirta duk wanda yayi musharaka a cikin aikin gwamnati ko boko ko abin da ya kama da wannan an gano wannan ko kamar yanda zazzaki ya gina su akai za su ci gaba da wannan amma sun yi tur da aqidan shi'a sun dauko wannan fikira ne daga karatun littafin Sayyid Qutb da kuma Hassan al-Banna da Abul A'la Maududi wayannan su ne suka bada wannan fikira din na yin inkarul alani ga shugabanni da kuma daukan makami a ce za a yaki shugabanni da abin da ya kama da wannan an gano wannan ko a duk da wasu daga cikin su kamar su Hassan al-Banna sun yadda da wato a kafa shari'ar musulunci ta hanyar siyasa amma Sayyid Qutb na ganin ba a kafa shari'ar musulunci sai dai an zubar da jini shugabannin nan na demokradiya dukkan su gaba daya ko mutum ya kudurce ko bai kudurce ba kawai inda yana mulki karkashin demokradiya kawai kafiri ne shi sabanin manhaji na salaf cewa ba a kafirta shugaba sai in ya halatta haram sai in ya halatta wannan tsari na demokradiya ko ya fifita demokradiya kan kwarkon tsari na Qur'ani ko yace demokradiya daidai yake da tsarin Qur'ani ko yace demokradiya wato shi ma adalci ne anan ne za a ce shugaba yayi ridda amma shugaban da yake mulki cikin demokradiya idan har bai faɗi wannan mangalu ba to za a sa shi in ma ka in ma fasikun aw zalimun an gane aw muta'awil ko mai tawili an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru da ainihin haka balle idan kun fahimta da kyau shine za ku gane cewa kenan wane ne asalin wanda ya fara kira zuwa ga haramta boko da kafirtawa zazzaki shine farkon wanda ya fara wannan gazance na gaskiya sannan kuma waɗanda suka bi shi akan da'awan su ma sun dauko wannan fikiran da zazzaki ya fito da shi'a sai suka balle masa sai suka ci gaba da da'awan da yake yi a da na ainihin kafirta ainihin gwamnati na dagutu da kuma kira zuwa ga a dauki makami a yi mata tawaye a kafa daula na musulunci wannan shine da'awan da ya dauko ashe yaudara ne zazzaki yayi daga bayan sai fito da shi'a sai suka balle masa suka ci gaba da wannan da'awa daga inda ya tsaya ina ba san gano wannan a nan wajen yanzu idan mutum ya duba tarihi mai adalci zai iya jingina Boko Haram zuwa ga Malam Jafar ko Malam Albani Allah ya ji kansu kan ba zai jingina ba kuma ila zan ce ila ba adalci bane zan kira abun wato karantar shekaru zan ce na gaskiya masu wannan mangalun ka dube su ba su da shekaru ne da za su iya gano asalin tarihin wannan da'awa da sun san asalin tarihin wannan da'awa gaskiya ba za su jingina wannan abun zuwa ga wayannan malamai ba abin da yasa ba za a jingina wa Malam Jafar da Albani wannan abu ba dalili saboda Malam Jafar da Malam Albani Allah ya ji kansu su a irin da'awan su suna kira ne zuwa ga sunna kai tsaye zaka ji suna kiran sunna suna kiran salafiyya a bakin su an gane ko sannan suna kira zuwa ga daga cikin inda ainihin wayannan bayin Allah suka bambanta da ainihin kira na zazzaki da kira na Boko Haram shine su suna kira zuwa ga shiga siyasa na demokradiya akan lalura sun san cewa tsarin demokradiya ba tsarin musulunci bane amma su suna kira zuwa ga a shiga cikin demokradiya akan lalura an gano wannan ko to kaga su Boko Haram kai tsaye suna kafirta wanda ya shiga cikin siyasa amma wayannan malamai suna kafirta wanda ya shiga siyasa ba sa kafirta wanda ya shiga siyasa sannan na uku sun shagaltu da karantar da dalibai wanda su kuma wayancan sun shagaltu ne kawai da ta'limat wanda kawai suna yin laccoci ne domin sanya wa dalibai ra'ayi sannan suna goyen bayan shiga boko da aikin gwamnati da kuma sauran abubuwa an gane ai wayannan bayan Allah ba sa fada da shiga boko kai bil hasalima daga cikin su kaman malam albani Allah ya ji kansa sai da ya shiga boko ya je karanci information technology kaman yanda kowa ya sani an gane wannan ko sannan kuma malam jafar da malam albani Allah ya ji kansu ba sa kafirta masu mulki duk da cewa sukan yi inkarin alani ga shugabanni idan suka yi fushi idan wani abu ya bata musu rai sukan yi inkarin alani anan wajen ba wai ina goyen bayan abin da suke kai na inkarin alani bane inkarin alani ga shugabanni ya saba wa manhaji na salaf ba manhaji na ahlus sunna wal jamaa bane kamar yanda kowa ya sani an gane wannan ko to amma albani daga baya karshen rayuwarsa ya bayyana da kuskuren wannan manhaji nasa an gane ku yanzu akwai karatutuka da yawa wanda suke yawo albani karshen rayuwarsa ya bayyana da kuskuren wannan manhaji nasa na inkarul alani ga shugabanni an gane ya bayyana da kuskuren wannan manhaji nasa na yabo ga ainihin ikhwanul muslimin da sayyidul kutub da hasan al-banna an gane inda ya nuna cewa al'amari ne wanda da suka jahilta wanda sun samu wannan al'amari daga malaman da suka karantar da su wanda su ma wayannan malamai su ma ba su san babu kyau ba yace amma daga baya Allah ta'ala ya zo ya sanar da su sun gane cewa wannan manhaji na sayyid kutub da irin fikira nasa an gane ba fikira bane mai kyau kuskure ne to kaga tunda albani ya fito yayi wannan magana kuma ya fito yayi inkari a bayyane ga wannan manhaji yanzu har yanzu ya kamata mu ci gaba da jingina masa ainihin manhaji na inkarul alani da manhaji na goyen bayan ikhwanul muslimin da kutubiyya sannan kuma malam albani ya gina makaranta a Zaria ina ganin darul hadis inda ake karantar da boko da addini dan boko haram zai yi su gina makarantar da za a koyar da boko da addini to malam jafar ya bude makarantar a malam albani ya bude makarantar da ake karantar da boko da addini har yanzu in ka je Zaria zaka gani kaga ko wannan zaka gane cewa wanda ya cingina musu boko haram bai musu adalci ba sannan kuma malam albani da malam jafar Allah ya ji kansu sun fito baro-baro sun yaki boko haram sun fito sun yi ta inkari suna musu raddi suna inkari suna raddi kuma wannan ya faru a ƙarshen rayuwarsu ina fatan gani wanda wasu na ganin cewa zai iya yi wakila ma kashe su da aka yi din nan yana da alaka da yawan inkarin da suke ma wayannan bayan Allah ina fatan gani wannan to yanzu har yanzu mutumin da yake inkari ga wayannan mutane sai kuma a jingina mai cewa shi ya kirkiro wannan abu akwai adalci kowa ya san sun fito babu wasu malamai a Najeriya da suka fito suka yi inkari ga wayannan mutane kamar su suka nuna ba su yadda da manhajin su ba to kuma idan kace su suka kafa to mu dauka su suka kafa idan mutum shi ya kafa abu sai kuma daga baya sai ya gano kuskuren wannan abu sai ya fito ya ce wa mutane ni na kafa amma jama'a kowa ya gane kuskure ne a zo a bari babu kyau shin wannan mutumin yayi adalci ko bai yi ba kuma shin ya kubuta a wajen Allah da wajen mutane ko bai yi ba yanzu Abul Hasan al-Ash'ari da ya zauna cikin aqidar mutazilanci shekara 40 daga baya lokacin da ya tuba ya gane kuskuren wannan manhaji me yayi ya fito yayi wa mutane bayanai ya nuna musu cewa wannan manhaji da yake kai a da kuskure ne misali kuma ya kira yayin abin nan to irin wayannan akwai malamai da dama da suka fito suka nuna wa mutane cewa da muna kan wannan manhaji amma mun gyara to wayannan bayan Allah gaskiya ba su yi kasa a guyuwa ba wajen bayyana wa mutane cewa fa lallai wannan manhaji ba manhaji bane mai kyau sun yi haka a cikin karantansu kuma sun maimaita ba so ɗaya ba so biyu ba to da wannan ina ganin ya kamata ya isa ya zama hujja mu gane cewa wayannan mutane duk da sun yi irin nasu kurakurai a matsayin su na mutane ai mutum da matar yake bai cika goma ba za su iya yin kurakurai amma wannan kuskure nasu kuma baya halatta ka jingina musu abin da ba nasu bane misali dole ne mu zamanto masu adalci idan mun ce mu ƴan salafiya ne an gina aqidar salafiya kan adalci in kaga mutum yana kiran kanshi salafiya yana jingina wa mutane abu babu bincike to gaskiya bai dauko manhaji na salafiya ba ya dauko manhaji na wayannan mutane wanda ba sa adalci ga malamai wanda ba su da wani buri sai aibanta malaman sunna in suka yi kuskure wayannan mutane sune ɗan haddadiya daliban Mahmudul Haddad sukan yi da'awar salafiya sukan rabe da ainihin salafiya su sanya rigar salafiya amma menene burin su shine yaki salafiyar zaka ga suna sukan manya zaratan malaman sunna irin su Abu Hanifa irin su Malam Nasiruddin Albani Al-Muhaddis irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn Al-Qayyim irin su Imam Shawkani irin su Ibn Hajar Al-Asqalani zaka suna sukan manya malamai suna jingina su zuwa bid'a an gano wannan ko to wannan shine manhaji na haddadiya ba sa uzuri kwata-kwata ga malamai an gano wannan ko wanda ka'ida manhajin ahlus sunna manhajin salafiyya an gina shi akan uzuri ga wanda ya kuskure sai in ya zamanto babu wata kofa ta uzuri in ya zamanto kofa ya toshe ga baki ɗaya na uzuri a lokacin nan sai ka fito ka yanke hukunci ga wannan mutum to amma wayannan bayin Allah sai suka kutsa suna ta aibanta wayannan bayin Allah kai ka ce su kadai ne suka fara inkarin Allah ne ga shugabanni ina fata gano wannan to saboda haka wannan shine gaskiyar magana dangane da abin da ya shafi ainihin wato Boko Haram da abin da wasu suke jingina ma wayannan malamai ba su da alaka da shi kila wani ya ce to ai wasu daga cikin wayancan sun yi karatu a wajen wayannan malamai okay duk mutumin da ya karatu a wajen malami sai ya dauko wata wani manhaji batacce sai a ce wannan malami shi ya karantar da shi yanzu ainihin shugaban ainihin Mu'tazilawa Wasil bin Atha da kuma Amr bin Ubayd ai suna yawan zama a majalisin Al-Hasan al-Basri at-Tabi'i Allah ya masa rahama suna zama a wajen suna yin karatu amma kuma daga baya ba su dauko manhaji na Hasan al-Basri ba manhaji na Salaf sai suka dauko wani sabon manhaji suka gina sabon manhaji manhajin Mu'tazilanci to su daliban Al-Hasan al-Basri ne amma kuma gashi sun kafa wata akida zamu ce Al-Hasan al-Basri shi ya karantar da su yanzu su Allama Ibn Bas da Allama Nasiruddin Albani da Allama Ibn Usaymin sun karantar da dalibai irin su Safarul Hawali irin su Salmanul Auda irin su Aidul Karni da ire-iren su sun karantar da su da suka karantar da su sai kuma daga baya wayannan dalibai suka dauko wani manhaji daban wanda ba irin na wayannan malamai ba ga irin su Muhammad Surur Zainul Abidin sun dauko wani manhaji na sururiya wanda ba manhaji bane na ainihin salafiya to anan wajen sai mu ce to kenan Ibn Bas su suka kyankyashe wayannan dalibai suka karantar da su wannan manhaji kaga wannan in muka faɗi wannan ba mu yi adalci ba mutum yana iya haihuwan yaro ya zamanto bai biyo ɗabi'ansa ba Annabi Nuh alaihi salam ya haifi ɗa bai biyo ɗabi'ansa ba to shikenan sai a ce Annabi Nuh alaihi salam shine ya tarbiyantar da ɗan zuwa ga wannan hali kaga ba shi bane sannan ga irin su ainihin wayannan wanda suka matan Annabi Nuh da Annabi Lut wanda dukansu ga baki ɗaya matan su ba su bi manhajin su da gidan su ba anan sai mu jingina laifi zuwa gare su alhali sun yi iya nasu kokari to zance na gaskiya wannan shine bayanin da muke so ƴan uwa su fahimta dangane da wannan al'amari wato a sanya komai a mizanin sa kuma ayi adalci a daina jinginawa wanda babu ruwan su akai kuma a kaddara ma wayannan bayin Allah da gaske su ne to karshen rayuwar sun fito sun yi fada da wayannan kungiyoyi to ya kamata a cire ainihin wayannan bayin Allah daga cikin wannan ballantana ba su da alaka da wannan kungiya din Allahu a'lam to ina fata wannan dan gajeren ko takaitaccen bayani da nayi na amsa ainihin tambayoyin ƴan uwa dangane da wannan al'amari eh na'am
Allah ya saka
amin amin insha Allah
shi me yake mace mu game da irin wannan malami wanda suka gabata sun yi da'awa sannan kuma wasu na irin masu wannan fatin shi amma dan mun ɗaliban sunna ne kamar ce mu gurin kai musu
abin da ya kamata mu nuna musu shine abin da Allah ta'ala yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa inda suka zo bayan su suna cewa ya ubangijin mu gafarta mana da kuma ƴan uwan mu da suka riga mu yi imani an gane kaga duk da ayan an saukar da shi ga ainihin sahabbai ne ya Allah gafarta mana da kuma sahabban da suka riga mu yi imani to kaga mu ma anan wajen wasu sun riga mu yin da'awa kuma wayannan bayan Allah sun yi iya kokarin su wanda duk mutum insha Allah in dai yace zai yi da'awa ko waye shi sai an kama shi da kurakurai to wasu kurakuran za ka kurakurai ne tabbas masu girma amma shi mai wannan kuskuren kila bai yi nufin yin kurakuran ba shi a zuciyarsa yana da kyakkyawan manufa bai san cewa wannan abun kuskure ba ne shi ya dauka ana shi fahimta wannan abun daidai ne to idan ya zama to mutum ya dauki inkarul alani a matsayin daidai ya dauki da'awa ta ikhwanul muslimin a daidai a da bai samu wani malamin da ya wayar da shi ba bai samu wanda ya masa bayani ba ya dauka mutanen kirki ne kuma yana yaban wannan da'awa sai ya mutu akan wannan alhali yana kishin sunna shin ya kamata mu jingina shi zuwa ga bid'a sai dai mu ce ya fada cikin bid'a amma shi ba dan bid'a bane ba dukkan mutumin da ya fada cikin dan cikin bid'a ne dan bid'a ba ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci bane kafiri zai iya yuwa yana da wani uzuri kila a zamanin sa babu malaman da suke wayar da mutane cewa wannan abun bai da kyau ina fatan gane a zamanin sa ba malamin da ya dara shi wanda zai masa iqamatul hujja ya gusar masa da shubha saboda kaida kafin a zargi mutum sai an tsaye mai da hujja an gusar mai da shubha a wajen takfiri da wajen tabdi'i an gane kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ashe dole sai an yi wannan da kuma inda Allah ke cewa wa man shaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi ashe idan shari'a ta bayyana gare ka san wannan shari'a ne sai ka saba da gangan anan wajen shine Allah yace wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam to kuma shaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira saboda haka idan mutun ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi Allah ya jibinta masa abin da ya jibinta to amma idan ya zamanto ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi fa shin za a jingina shi zuwa kafirci za a jingina shi zuwa ga bid'a saboda abin da yasa ba za a jingina shi ba ba a yi masa iqamatul hujja ba baya cikin adalci a zo a jingina mutum zuwa kafirci ko zuwa ga bid'a ba tare da an masa bayanin al'amarin ba ma kana Allahu yuzilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yatakun bai dace ga Allah ba zai yi ga Allah ba ba zai yi ga Allah ba ya batar da wasu mutane ya jingina su zuwa ga bata ya jingina su zuwa ga kafirci zuwa ga bid'a bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa idan ya musu wannan bayani to a lokacin idan suka kibi baro-baro to a lokacin ne za a jingina su zuwa ga bid'a ko kafirci wannan bayani yana da matukar muhimmanci ga 'yan uwa su fahimce shi kafirtawa ko bid'antarwa ba haƙƙin ƙananan ɗalibai bane saboda al'amari ne wanda yake buƙatan malamai zarata malamai masu zurfin ilimi wanda suke sanya komai a mizanin sa sai sun duba da kyau sun duba ainihin wasu shurut da wasu dawabit da wasu kawaid sai sun dudduba su kafin su yanke hukunci ga mutum zai iya yiwuwa kaga mutane sun yi tarayya wajen kafirci a kafirta wannan ba a kafirta wancan ba zai yiwuwa kaga mutane sun yi tarayya wajen aikata bid'a wannan a kira shi dan bid'a wannan ba kira shi ba akwai ka'idoji wannan ka'idoji ba mai gane su sai manyan malamai to shi yasa muke kira zuwa ga samari da kuma matasa ƴan uwana mu ji tsoron Allah mu daina kutsawa cikin manyan masail irin masail irin su jihadi masail irin su takfir irin su tabdi da irin su jarh wa ta'dil duk irin wannan masail ba masail na wasa bane masail ne mai buƙatar manyan malamai irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Usaymin irin su Fawzan irin su Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali irin su Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi irin su Sheikh Yahya bin Ahmad Al-Najmi irin su Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ire-iren wayannan zaratan malaman su ya kamata su dinga magana ba wai ƴan bana bakwai ƴan karambani wanda suka dan fara iya karatun larabci suna iya jan bakin larabci sun dan haddace wasu ayoyi na Qur'ani sai su malaltar da kansu ba wa iyyaz billah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
na'am gurin bambancin su kai lagin sabai ne da lagin bayan Allah ko ba wanda suka samu hadaka da
sauransu bambancin gaskiya mafi girman bambancin su shine shi'a su asalin wayannan din ai suna tare da da'awar zazzaki sun rabu da shi ne lokacin da ya fara zagin sahabbai sai ce da ba dan zagin sahabbai ba da ba su rabu da shi ba ina ba tan gane wannan to wannan shine eh to Allah ta'ala shi taimake mu ya sa mu gane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka